نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Asabar. Yau muna hudu ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyu miladiya ta 2026. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu wannan dama domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda muka fara tafsirin aya ta 11 a cikin wannan sura. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله مدعوكين سلكيتي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Allah ce lalle waɗanda suka zo da ƙagaggiyar ƙarya, usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikinku, la tahsabuhu sharran lakum, kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku, bal huwa khairul lakum, a'a shi alkhairi ne gare ku, li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm, kowane mutum daga cikinsu yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi. Wallazi tawalla kibarahu minhum, wanda ya jibinci kwaza shi, kwaza wannan ƙaryar daga cikinsu, lahu azabun azim, yana da azaba mai girma. A jiya mun fara bayanin sababin saukan waɗannan ayoyi da wannan aya, har zuwa aya ta 21, 22, wasu suka ce har zuwa ta 26. A cikin wannan sura, dalilin saukar wannan aya shine abin da ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kage da sharri da wasu daga cikin munafikai suka yi mata, da wannan yana da alaka da batun kazafi da aka yi mana bayanin hukuncin sa ayoyin da suka gabata. A jiya mun fara karanta hadisin ita Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da kanta, da take ba da labarin yadda al'amarin ya kasance, kamar yadda al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ya ji daga malamansa Sa'id ibn al-Musayyib da Urwat ibn az-Zubair da Alqamah ibn Waqqas da Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, waɗannan duka malamansa ne waɗanda su suka ba shi wannan labari kamar yadda suka ji shi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ba da labarin lokacin da suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin tafiya yaƙi, wanda shi ne yaƙin ghazwatu Bani al-Mustaliq, ko kuma ka ce ghazwatu al-Muraisi, duk ana kiran wannan yaƙi da waɗannan sunaye biyu. Wannan yaƙi malamai sun yi saɓani yaushe ne aka yi yaƙi, wasu ce shekara ta 4, wasu ce shekara ta 5, wasu ce shekara ta 6, amma mafi yawa daga cikin malaman sira sun ce a shekara ta biyar abin ya faru bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa madina da shekara biyar yayin da ya ji labarin su wannan kabila banul mustaliq wanda kabila ce ko wani bangare ne daga cikin kabilar khuza'a karkashin jagorancin shugabansu al-harith ibn abi zirar sun fara shirye-shiryen za su kawo wa madina hari za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa hari annabi ya aika buraida ibn al-husayb al-aslami cewa ya je tabbatar masa da wannan labarin buraida ibn al-husayb ya je yayi magana da shugaban wannan kabila al-harith ibn abi zirar ya kuma samu tabbacin cewa akwai wannan niyyar ta cewa za su zo madina su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka annabi ya ce wa sahabbansa to mu riga su to wannan shine dalilin fitar wannan yakin a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake idan zai fita yaki yakan dauki ɗaya daga cikin matansa to yakan yi qura'a idan zai yi tafiya da ɗaya daga cikin matansa wanda qura'ar ta fito to da ita za a yi tafiyar bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu qura'a sai qura'ar na Aisha ta fito saboda haka da ita za a yi tafiyar saboda haka aka sa ta a cikin alhaudaj shine darbuka irin fadda ake dora a bayan raƙumi a lokacin aka sa ta a ciki tana ƙarama lokacin ba ta da shekaru duk dododo a lokacin ba ta fi shekara 13 ba aka sa ta a cikin wannan darbuka bayan an je an gama yaƙi an dawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara a hanyarsu ta dawowa aka yada zango lokacin aka sauke darbukar ta daga kan raƙumi to da lokacin tafiya yayi aka yi shela na cewa to kowa ya shirya za a yi gaba ita kuma a lokacin sai ta tafi biyan buƙatar ta a can bayan runduna wato bayan sansani to da daddare ne sai sarƙar ta ɓace ta faɗi bata san sarƙar ta faɗi ba sai da ta dawo sai ta duba sai ta ga babu sarƙar wuyarta a jikinta sai to bari ta koma ta duba sarƙar ta inda ta je da ta koma su kuma da suka zo masu ɗawainiya da wannan darbukar tata suka ɗaga darbuka suka ɗora a kan raƙumi suna tsammanin tana ciki saboda a wannan lokacin kamar yadda ta ce mata wato yadda tana nufin matan sahabbai ba su yi ƙiba ba saboda ba a samu isasshiyarsu ba sai ta ce to bara ta koma inda take wato ta jira har zuwa watakila idan suka ankara cewa ba ta cikin wannan darbukar za su dawo neman ta dan suka dawo su same ta inda suka batta to a nan inda take sai bacci ya ɗauke ta to nan da ya je muka dakata da karatun hadisin ta radiyallahu ta'ala anha to shi ne ta ci gaba da cewa وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني قد عرس من وراء الجيش akwai wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin kirki kuma ɗaya daga cikin jarumai na sahabbai shine sunansa safwan ibn al-mu'attal ya kasance duk sanda aka fita yaki yakan tsaya a can ƙarshen runduna ƙarshen sojoji baya kasancewa a tsaki ko a gaba musamman lokacin da ake tafiya ko ake dawowa yakan tsaya a baya ko da wani zai manta wani abinsa inda aka yi sansani aka huta wani zai tafiya manta abinsa ko wani abu zai faɗi a kan hanya ana tafiya to yakan ɗauko wannan abin ya biyo su da shi yana daga cikin hidimar da yake yi wa rundunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka fita yaki don haka shi Safwan ibn al-Mu'attal kamar yadda ya saba a wannan yakin ma haka yayi qad arrasa min wara'il jay ya da zango ne a can bayan runduna wato can a baya faddalaja fa asbaha inda manzili da lokacin da dare ya zo, wato ƙarshen dare, sai ya tashi ya kama hanya ya taho, su kuma sun riga sun yi gaba, yana zuwa sai ya iso, inda nake, injina na Aisha. Tace fara'a sawada insanin na'im, sai ya hango alamar ga mutum can a kwance yana bacci. Fa'atani, sai ya zo inda nake, daga nesa da ya hango ni a wata ruwayar, sai yake cewa ya Nauman, kom ya kai mai bacci tashi, bai fahimci cewa na Aisha bacci, ya zaci cewa wani daga cikin sahabbai ne ya yi bacci aka tafi aka barsa. To yana zuwa da ya zo, fa'arafani shina ra'ani, yana gani na sai ya gane ni, ya gane cewa na Aisha ce. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. يا كسنتي كافن أسوكر دائر حجابي كافن أدين شقاق لن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا شقاق تالد ما سو شقاق ينا قننت لين شقاق وجن النبي صلى الله عليه وسلم ينا قنن آئشة سورك يا سنتا يا سن يدتك يا سن كمن ننتا haka yana ganinta a wannan wurin sai ya gane ta. Fastaiqadtu bistirja'ihi hina arafani, yayin da ya gane ta yana ganin ita ce, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan istirja'i, wato inna lillahi da ya faɗa, sai ya tada ita daga bacci. Fakhabbartu wajhi bijilbabi, sai ta jawo mayafinta, tana ganinsa ita kuma sai ta jawo mayafinta, sai ta rufe fuskarta. Da wannan shi ne abinda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi, sanda za su fita suka rufe fuskarsu, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Don haka tana ganinsa, sai ta jawo jilbabinta, wato kamar kace hijabinta, sai ta rufe fuskarta, ta ce wa wallahi ba yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi, ta ce na rantsi da Allah, banda wannan inna lillahi da ya faɗa, bai sake min magana ba, ban sake jin kalma ɗaya ta fito daga bakin shi ba. Hatta ana kharahilatahu, har ya sunkuyar da abin hawansa, fa wati'a ala yadiha farakibtuha, ya danne ƙafar abin hawan, ni kuma na hau wannan abin hawan nasa. Fantalaqa yaqudu bi ar-rahila, shi kuma ya wuce gaba yana jan akalar wannan abin hawa. Hatta ataina al-jaysha ba'da an nazalu mughirina fi nahri adh-dhahira, har muka iso inda rinduna take a lokacin rana ta take tsaka, ana cikin garjin rana, ana cikin zafin rana, don haka sun sauka domin su huta. A lokacin muka iso muka same su. Aisha tace fa halaka man halaka fi sha'ni, to daga lokacin wanda Allah ya nufa da halaka, ya halaka a game da sha'anina. Wa kana allazi tawalla kibarahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wanda ya dauki wato ragamar ya jibinci al'amarin kwaza wannan kage, shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wanda shine ra'sul munafiqin, shine shugaban munafikai kakab a wannan lokacin a Madina. Kuma tun sanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina, shi dan kabilar Khazraj ne, mutumin Madina ne, kuma ya fito daga ɗaya daga cikin manyan kabilun Madina, al-Khazraj. To lokacin da annabi ya zo, ana shirye-shiryen a yi masa naɗin sarauta ya zama shi ne sarkinsu gaba ɗaya. Da annabi ya zo, sai ya zanto duka ƙabilun sun je sun yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sai sarauta ta kuce masa, domin sun ba da shugabancinsu gaba ɗaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma wannan abin shi ya bata masa rai, daga lokacin ya kullaci annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciya, ya zanto rayuwarsa gaba ɗaya ƙare ta cikin yiwa annabi kulle-kulle iri-iri, da shirya masa bakirce-bakirce daban-daban, da yin baƙaƙen maganganu iri-iri, wasu ma suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙoƙarin tada husuma da tarzoma a cikin garin Madina. Hatta a wannan tafiyar da aka yi, ai ba a yi ta an je an dawo lafiya da shi ba. A wannan tafiyar da yake cewa in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-azal, ai a wannan yakin ne a lokacin da aka jiyo shi yana fadar cewa idan suka koma Madina sai shi da yake da daukaka ya fitar da mafi kaskanci, yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yana ta tunanin yadda zai samu abin da zai cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya tsana tarko ko ina, yana ta dako yaga abin da zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama illa da shi, abin da zai illanta musulunci da shi. Wanda shi ne wannan ɗabi'ar munafikai a kowane lokaci, suna cikin musulmi amma kuma ƙoƙari suke yi koyaushe abin da zai kai musulunci da musulmi ƙasa. Saboda haka cutarwarsu ta fi cutarwar kafirin da yake waje. Shi dama an san kafiri ne, kuma dama an san maƙi ne, saboda haka kowa yana kaffa da shi. Amma waɗannan an saje da su, ana tare da su, da su ake sallah a masallaci, da su ake fita hajji, da su ake fita yaƙi wani lokaci, da su ake komai, da haka komai na musulunci da su ake. Shi wani Abdullahi ɗan Ubay ibn Salul yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kama sahun gaba su zauna. Da Annabi yana huduba su ne ma suke tashi suna kirari, suna cewa za su ba wa Annabi kariya da jininsu. Amma kuma babban munafiki ne, ashe ka ga ba cika baki shi ne san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba ka cika baki ka ce kai sai manzon Allah ba, a'a, me kake yi na ka ɗaukaka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba shi kariya, ka ba wa addinin shi kariya? Wannan shi ne abin da ake bukata, ba kullum ka yi ta cika baki ba, amma kuma kullum aikinka yana zaman matsayin zagon ƙasa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gina a shekara 23. To saboda haka yana ganin da Aisha radiyallahu ta'ala anha akan abin hawan Safwan ibn Mu'athbal, yana jaye da ita shikenan, sai ya saki wannan mummunar maganar tashi, wannan ƙaryar sai ya sake ta a lokacin, ce to gashi nan ana mata kallon mutumiyar kirki, ashe gashi 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 shi suna da wani haɗin baki da wannan mutumin. Daman can an ce saurayinta ne, daman can an ce masoyinta ne, suna soyayya, to gashi nan ashe sun je sun ɓoye, sai yanzu gashi suka zo suka shigo cikin musulmi. Za ka sai ya saki maganar, ɗan uwansa munafukai su ma suka yi ta yaɗawa, kuma har abin ya shiga bakin wasu daga cikin musulmi da ba su yi taka tsantsan ba, yayin da ake yaɗa jita-jita suka saɓa, su ma suka riƙa faɗa, ba wai su suka ƙirƙiri maganar ba, amma sun riƙa kwazata. Kun ji kuwa abin da ake ta magana a kansa a gari, wai an ce kaza kaza kaza. To wannan ta shiga bakin wasu daga cikin musulmi kamar yadda za mu gani. Aisha ta ce faqadimna al-madinata, muka zo Madina, muka iso Madina, fashtakaitu hina qadimna al-madinata shahran, nayi rashin lafiya wata guda a cikin lokacin da muka dawo Madina. Har zuwa yanzu Aisha ba ta san me yake faruwa ba radiyallahu anha, ba ta san abin da yake faruwa ba. Bayan an dawo da jiyar tafiya da kurabiyar tafiya, za ta faɗi rashin lafiya, sai wata guda ba ta da lafiya. Wannasu yufiduna fi qawli ahli al-ifki wala ashuru bi shay'in min zalika, mutane suna ta yaba didi da wannan kagargiyar ƙarya, ana ta yada ta cikin gari, amma ni ban san abin da yake faruwa ba. Tace wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rifu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki, amma abin da yake dan sa mun shakka cikin al'amari na shine lokacin da nake wannan rashin lafiyar, abinda na saba gani na tausayawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga ya rabu. Ta san yadda suke da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da irin kaunar da yake mata, da irin idan ba ta da lafiya yadda yake nuna damuwarsa a kanta. To wannan kalan da ba ta da lafiya sai ta ga damuwar ta dan ragu, to wannan sai ya sa mata wani abu a ranta. Take cewa إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم. كوي أمن أن يكي عوان أريد لك شن أن ما أنت رافيا زي شمو يسلم ثم يقول كيف تيكم سنة يجي يكو قوانا تنبير زي يكينا بزي طيا يزونا يأيب غنى دليبا وتتونا. wanda da ya saba yin haka, amma yanzu kawai in ya leko ya sallama sai ce akwai kwana, shikenan daga nan sai ya tafiyarsa. To abin sai ya fara damunta, take cewa wala ash'uru bisharri fa zaka yaribuni, yace wannan abin ya sa mun shakka, ya sa mun kokonto. Wala ash'uru bisharri, amma ban san me wani sharri ne yake gudana ba, ban san wani abu da yake gudana a kaina ba a cikin gari, ba ta san labarin ba. Hatta kharajtu ba'da ma naqahtu wa kharajtu wa kharajat ma'i ummu mistah qibal al-masani'i, tace sai da bayan na murmure daga rashin lafiya, sai na fita tare da ummu mistah, wata dattijuwa ce, ta zo sai suka fita tare da nana Aisha radiyallahu anha zuwa wani guri da ake kira Manasir a cikin garin Madina ne. A wannan gurin da daddare mata suka fita domin biyan bukatar su a lokacin, ta ce wa huwa mutabarrazuna, shine wajen biyan bukatar mu, shine wato ba hayar mu a wannan lokacin. Wala nakhruju illa laylan ila laylin, a daidai wannan lokacin ba ma fita sai dare zuwa sai dare, wato sai dare dare muka fita, sai kuma wani daren za mu sake fita. Yace wazalika, tace wazalika qabla an tattakhidha al-kunufa qariban min buyutina, ce a lokacin kafin mu yi ban dakuna a kusa da dakunan mu. Lokacin Larabawa na farko haka suke, wannan ita ce al'adar su kafin su fara yin ban dakuna a cikin gidajen su ko kusa da dakunan su. Idan za su fita biyan bukata, to sukan fita bayan gari, su mata sukan bari sai da daddare sai su fita. Take cewa wa amruna amrul la'arab al-awwal fi at-tanazzuh, al'adar mu ita ce al'adar larabawan farko da wajen fita bayan gari domin biyan bukata. Wa kunna nata'azza bil kunufi an nattakhidha inda buyutina, muna kyankyamin a ce mun yi ban dakuna kusa da dakunan mu, suna kyankyamin wannan, saboda haka sai dai a fita can bayan gari a biya bukata a dawo. Su kuma mata sai su fita da daddare, ta ce to haka a lokacin muke. To da dare ya yi zan fita, sai wata wannan mata Ummu Mistah sai ta zo sai muka fita tare. Ta ce fantalaktu ana wa Ummu Mistah wa hiya bintu abi ruhb ibn al-muttalib ibn abd manaf, sai muka fita ni da Ummu Mistah. Ummu Mistah ya take ga abu ruhu, shi kuma da yake ga al-muttalib ibn abd manaf, mahaifiyarta kuma ya take ga sakhr ibn amir, wato ita ir khalati abubakar ce, wato ir innar abubakar ce. Wannan shi ne dangantakar mistahu da za labarinsa zai zo nan gaba, ayat da ta sauka a kansa wala ya'tari ulul fadli minkum wasa'ati, shi wannan mistah a dangantakarsa da sayyidina abubakar, uwarsa wato mahaifiyarsa, mahaifiyarta khala ce, wato inna take ga sayyidina abubakar, to haka ya haɗu da sayyidina abubakar ta ɓangaren mahaifiyarsa. Wabnuha ɗanta kuma shi ne mistahu ibnu usasa ibnu abbad ibnu al-muttalib, wannan shi ne ɗanta. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا. فباين سنجي سنجما أبن راسو جما سنداو راسو في جدا. فعثرت أم مصطح في مرتها. أم مصطح سنة فيها سيتا هرقي دبيا فينتا. للي بنت سيتا هرقي. سوى لك سيتا تفزا تفادي. Budar bakinta sai ta ce ta'isa mistahu kai ya yi asara, ya taɓi, ya halaka. Wato sai ta kira ɗanta sai ta ce ya halaka, ko ta yi masa mummunar addu’a. Faƙultu laha, sai na Aisha ta ji wannan addu’a da uwa take yi wa ɗanta mara kyau, sai ta ce bi'sa ma qulti, tir da wannan abin da kika faɗa, kina uwa mahaifiya ki wa ɗanki wannan mummunar addu’a. atusubbina rajulan qashahida badra, yanzu kiya zage wato mutumin da ya halarci yakin badar, shi wannan Misbah danta da shi aka yi yakin badar, ko kun san waɗanda suka yi yakin badar ƴan gatan Allah ne, su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Allah ya yi tsinkaye zuwa gare su, ya ce ku je ku yi abin da kuka so, na gafarta muku. Saboda haka wasu ne da Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin gafara, don haka suna da daraja. To shi bai tsawo yana daga cikinsu, sai ga shi ko mahaifiyarsa tana masa wannan mummunar addu'a, tana ta isa mistahun ta ce atasubbina rajulan qashahida badran, ya riƙa faɗar mummunar magana kina ɓacin mutumin da ya halarci yaƙin badar. Qalat, sai mahaifiyarsa ta ce ai hanta awalam tasma'i ma qala, ta ce ke yarinya ba ki ji abin da ya faɗa ba ne. Qultu, sai Aisha ta ce ma za ƙara me ya faɗa ne. Qalat, Aisha ta ce fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki, dan da nan ta kwashe labarin duk abin da yake a gari ta gaya mu. A lokacin da yana da Aisha ta san me yake faruwa, bayan abu ya yi ta wawo a cikin gari tsawon shekara, tsawon wata guda ana yaba ɗiɗinta, ba ta san me yake faruwa ba, ta dai tana gida ba ta da lafiya, amma kuma ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗan canza mata. Sai wannan fitar da suka yi da wannan matar, wannan matar ta kira sunan ɗanta ta la'ance shi. Aisha ta yi mamaki, ya za ki la'ance mutumin da ya je Badar, ta ce ba ki ga abin da ya faɗa ba. Lokacin ta kwashe labarin gaba ɗaya ta gaya mata irin ƙage da ƙazafi da ake yi mata. Fazdattu maradan ila maradi, Aisha ta ce nan da nan rashin lafiya ta sai ta ƙaru, dole ta ƙaru. Wannan babbar tuhuma, wannan babban ƙazafi, matar ma'aikin Allah, annabin Allah, a jefe ta da irin wannan babban magana, abu shakka ba ƙaramin wato rauni aka yi a zuciyarta ba. Mutuwarta sai ta fi mata alkhairi a kan jin wannan labarin da ta yi. Saboda haka sai ta ce sai rashin lafiya ta ƙaru a kan ta farko. Bara ba raja'atu ila baiti, yayin da na koma gida, sai yayin da na koma gidana, fa dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa sallama, annabi ya shigo gidana ya yi sallama. Thumma qala kayfa tikum, yace ya kuka kwana, ya sake yin irin tambayar da ya sake. Aisha ta ce to a lokacin sai na ce da shi ata'zanu li an ati abawayya, ka yi min izini in je wajen iyayena, in tafi ga iyayena. Qalat, ta ce wa ana hina idhin uridu an atayaqqana al-khabara min qibalihima, ta ce abinda ya sa na nemi ya bada izini in tafi wajen iyayena, so nake in je tabbacin wannan labarin. Haka yake, kuma sun san da labarin, wannan shi ne yasa na buƙaci annabi ya min izini in je wajen iyayena. Fa adina li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta ce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya min izini. Fa jitu, sai na zo na same su. Fa jitu abawayya, na samu iyayena. Fa qultu li ummi, sai na ce wa mahaifiyata ya ummata, ya mama, ma yatahaddathu an-nas, wai wani irin labari ne mutane suke bayarwa, wani irin zance mutane suke yi a kaina. To daga nan mahaifiyarta Ummu Ruman sai ta ce da ita ya bunayya hawwili alayki, ya ke yata ki kwantar da hankalinki. Fawallahi, na rantsi da Allah, laƙallama kanat imra'atun qattu wadhi'atan jamilatan inda rajulin yuhibbuha walaha dara'iru illa kassarna 'alayha, sai yata ki kwantar da hankalinki, yana da wahala a samu mace mai kyau irin naki da take auren miji da yake santa kuma take da kishiyoyi, face sai ta nuna mata tsana. wanda shine abinda mahaifiyarta ta kira ta gaya mata, tace ki kwantar da hankalinki, da wahala a samu mace kyakkyawa mijinta yana son ta kuma tana da kishiyoyi, face kishiyoyi dan sun nuna mata tsana. Me yasa Ummu Rubban ta bai da abin maganar kishiya? An san dai sha'anin mata su dai maganar kishiya. Maganar nan ga daga inda ta fito, wani munafiki ne, babban munafiki shi ya ƙirƙiro ta, ya kwatsa ta, ya gwaza ta, ya yaɗa ta, kuma aka yi ta yawo da maganar. Amma Ummu Rubban da ta tashi yi wa Aisha magana, ba ta kawo maganar munafiki ba, ta ce duk macen da take da kyau kuma mijinta yake son ta tana da kishiyoyi, kishiyoyin da ba za su kyale ta ba. Abin da ya sa ta yi wannan maganar, Aisha radiyallahu ta'ala anha, kamar yadda aka sani, ita ce matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙauna a cikin matansa. Dan an tambaye shi wa ka fi so a cikin matan, ya ce Aisha. Tambayar sa ma aka yi, man ahabbu an-nasi ilayk, qala Aisha, wa ka fi so cikin mutane, ya ce Aisha. Tambayar ya ce ina nufin cikin maza, ya ce babanta. Saboda haka akwai kishi da yake gudana na ɗabi'a, wanda ɗabi'a ce ta halitta da Allah ya halicci mata da shi, ba laifi ba ne, ba zunubi ba ne, matuƙar dai ba a keta dokar Allah ba a cikinsa. To akwai Zainab bintu Jahsh, wadda ita ma take alfahari a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga saman bakwai Allah ya ɗaura aurenta. Ta ce duk ku iyayenku ne suka ɗaura aurenku da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ni Allah ne daga saman bakwai. Lamma qada minha Zaidun watara zawwajnakaha, haka Allah ce. Yayin da Zaid ya gama zama da ita, sai muka aura maka ita. Allah ya ce muka aura maka ita. Saboda haka tana alfahari da wannan cewa ku dukkanin zawwajakum aba'ukum wa ana zawwajani rabbul izzati min fawqi samawati sab'i samawat.
Allahu,
ku iyayenku ne suka bada auren ku, amma ni Allah ne. Saboda haka ita ce mace ɗaya tak da take gasa da Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ita ce wacce take, kamar yadda Aisha ta ce, ita ce wacce take to same ni inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To duk da cewa wannan maganar da ta fito, Allah ya tsare bakin Zainab bintu Jahsh, ba ta kutsa cikin wannan maganar ba, ba a ji ta a bakinta ba. Amma akwai ‘yar uwarta Hamna, Hamnatu bintu Jahsh, ita kuma Hamna tana taya ‘yar uwarta Kishi, saboda haka ita ma sai ta ɗauki maganar sai ta riƙa yaɗawa. Tana yin wannan don wai ta taya ‘yar uwarta, don haka ita kuma daga wannan ɓangaren ne ita kuma matsalarta ta samu. To wannan shi ne ɗan abin da ita Ummu Rubban ta ji cewa ga ‘yar uwar Zainab tana yaɗa maganar, sai ta ɗauka cewa to wataƙila da haɗa baki suka yi. Sai take ce mata ki yi haƙuri, mijinki yana son ki kuma Allah ya baki kyau, ya miki kyau. Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin mata masu kyau a zamaninsu. Shi yasa lokacin da Sayyidina Umar ya ji labarin cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallama wai saboda ya musu ba daidai ba har suna yin fushi, ɗaya ta yi fushi ta ƙi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama har dare ya yi, ta kwana ta yi ne wai ba ta kula Annabi, wai bai ƙara mata kuɗin cefa ne ba, ko bai ba ta abin da ta tambaya ba. Wanda duk ya san yadda Annabi ya zauna da matansa, to zai samu siyasar zama da mata ko nawa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da karantarwa a cikin kowane ɓangare na rayuwa. Saboda haka da Allah ya haɗa shi da mata a zamantakewarsa da su, ya ba da darasi mai yawa da al'ummar musulmi za su koyi yadda za su zauna da matansu lafiya. To idan ya zanto matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan ya zanto Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake ji da shi, matarsa za ta yi fushi da shi, to ina kai kai awa dabba taka ta fishi da kai in ka tada cewa manzo Allah ma wanda annabi yayi fishi da kai matsala ne shi yasa lokacin da matar sayyidina Umar yana magana tana magana in yayi magana sai ta mayar masa wanda ba su saba da haka ba su larabawa musamman Qurayshawa sai take sai yake ce mata yanzu ke ce ina magana kina mayar mu ina fada kina fada sai ta ce to kai kai awa manzo Allah ba matan sa haka suke masa yace Allah ce Allah kuwa sai ɗayansu ta yi ba ta yi wa manzo Allah magana ba yace sun halaka yanzu ba sa tsoron Allah ya fushi da fushin manzansa ya yi fushi da su da fushin manzansa da wai Allah ya fushi da annabi ya fushi da ita Allah kuma zai fushi da ita shi ma nan da nan ya tuna ƴarsa Hafsa da take aure a gidan ya je ya same ta ya tambaye ta abinda da an gaya masa gaskiya ne ta ce haka ne to jan kunnen da ya mata ya ce kin ga kake yadda wannan yarinyar da take da kyau tafi ki kyau kuma annabi yake son ta ta rude ki ki je ki fada cikin halaka kun san da Hafsa da Aisha kansu daya sauraka sai yake gargadin da kattabewa Aisha Aisha tana da kyau kuma annabi yana son ta fiye da haka sauraka kanta ce zaga ta yi wani abu ita ba ta kwaikwaye ta ashayin shine Ummu Ruman anan take gaya mata cewa ai duk macen da take da kyau irin daki ko mijinta yake son ta kuma tana da kishiyoyi to lalle ba za su kyale ta ba haka qala sai Aisha tace qultu subhanallah wa qad tahaddatha an-nasu bi hadha yanzu da man magana da mutane suke ta faɗa kenan a gari a kai na ta ka kin ga kenan ta samu tabbaci akan abinda ita Ummu Mus'ah ta gaya mata qalat fa bakaytu tilka al-layla hatta asbahtu la yarqa li dam'u tace a daren nan haka dai ta kuka hawaye bai tsaya min ba har garin Allah ya waye wala aktahilu bi nawmin ban yi bacci ba ثم اصبحت ابكي دواي غري الى تكوي تنا ماتر النبي صلى الله عليه وسلم كما تنا da matsayi da makana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma mahaifinta yadda yake sayyidina abubakar wanda shine mutum da daya a fadar manzo sallallahu alaihi wasallam bai daraja a ce kuma ita ce ake zargi da wannan abu babu shakka wannan abu ne mai zafin gaske saboda haka tun daga lokacin ta kama kuka sai ta kuka har garin Allah ya waye bata daina kuka ba wada'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ali ibn abi talib wa usama ibn zaid hina istalbatha alwahy wa huwa dan lokacin kusan wata guda ya shude Allah bai saukar da wahayi akan batun ba Allah ya rike wahayi malaika jibril bai zo ya ce abinda ba haka bane abinda ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana cikin damuwa wanda zai nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kirkira alqur'ani ba da shi yake kirkira alqur'ani tuni sai ya faɗi ayoyin kawai shikenan a wuce amma ya zauna wata guda ana ta yaba didi da matarsa da ya fi so a garin Madina da wani laifi mai muni mai kazantar gaske laifi mai munin gaske haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu wata guda cikin wannan damuwar wata guda jibril bai sauko da wahayi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo ali ibn abi talib ya kirawo usama ibn zaid ya nemi shawarar su fi firaqi ahlihi ce ya suke gani ya haƙura da auren nan tsakaninsa da na da Aisha shi dai baya zarginta bai taba ganin wani abin da ya sa shi shakka a kanta ba amma ga gari magana ta cika gari gashi kuma alƙur'ani bai fito ya wanke ta ba saboda shi yana ganin zaman lafiyarsa kawai ya ce ya sauwaƙe mata ta koma gidansu, amma me suka gani. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. أسامة إتاشبا والنبي صلى الله عليه وسلم شاورة سيلا أكريل أمن ليسني نتشوى ننائشا وانككياج ملككياج يلا نتبتش ومنا أرنزك baya da kokonto akanta, sannan kuma baya da kokonto akan cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana santa. To haka sai ya bada shawara da ta yi daidai da wannan abin da ya sani a ransa. Ya san Aisha radiyallahu ta'ala anha wankakkiya ce, ya san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana san matarsa, da haka sai ya yi la'akari da wannan wajen ba shi shawara. Fa qala, sai ya ce ya rasulullah, ce ya ma'aikin Allah, hum ahluka, iyalanka ne, wala na'lamu illa khairan, ba mu san wani abu dankarar su ba sai alheri. Sai ya tsaya iyanan, ce iyalanka ne kuma mu ba mu san komai dangane da su ba sai alheri. Saboda babu wani zargi da tuhuma da muke da su dangane da wadanda muke da ita dangane da su. Wa amma Ali ibn Abi Talib, shi ko Ali dan Abu Talib, fa qala, sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, lam yudayyiq Allah alayka, Allah bai matsa maka ba, Allah bai kuntata maka ba. Wan nisa'u siwaha kathir, akwai mata suna nan da yawa banda ita, bai ce saki ta ba, sai ce Allah ne bai takura maka ba, bai matsa maka ba, bai kuntata maka ba, sannan ba ita kadai ce mace ba, amma sal aljariyata tasduqka, ka tambayi yarinyar nan da take aiki a gidan, za ta gaya maka gaskiya. Idan kuwa kula cewa shi Usama ya dubi yanayin anana Aisha, ya dubi yanayin soyayyar da Annabi yake mata, kuma ya tabbata cewa anana Aisha ba ta wannan laifin ba, saboda haka sai ya bashi shawarar da ta dace da wannan. Shi kuwa Sayyidina Ali ya lura da abin da ya fi zama maslaha ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin, shi maslahar Annabi ya duba ba wai maganar Nana Aisha ba, a shi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga damuwa yake nema masa. An fahimta? Saboda haka shi ta bangaren Aisha ba wanda yake duba ba, Aisha ta yi laifi ba ta yi laifi, shi duk wannan ba shi ne a gabansa ba, kuma shi ba bai tobe ta da laifi ba, amma bai zai kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanciyar hankali, hankalinsu ya kwanta ya samu nutsuwa, shi ne kawai ya ajiye wannan mata ya nemi wata ya aura. Wannan shi ne abinda ya faɗa, da cewa da Aisha ba ta ji daɗin wannan ba, ita ke ba da labarin, kuma labarin gashi ne ya zo kunnanta, san ba ce aka ba da shawara a sake ta, wanda kuma ya fi kowa, mijin da ya fi kowa ka ce ya sake ta, ba ta ji daɗi ba. Duk da ba fitowa ya ƙarar ya ce a sake ta ba, cewa dai Allah bai matsa maka ba, kuma akwai wasu mata ba ita ba, amma kuma sai abin nan sai to gaciya ya ce amma ka tambayi yarinyar da take aikata, aikace ita ce Barira, ka tambaye ta tasduqka, za ta gaya maka gaskiya. Qalat Aisha, ta ce fada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Barira, nabi ya kira Barira. Barira ita ce wadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kuɗin fansarta, baiwa ce ga wasu, suka ɗora mata kuɗin fansa, ta zo ta gaya wa Nana Aisha, Nana Aisha ta ce za ta biya, da suka sharɗanta cewa suke da wala'i, wato ko da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kuɗin fansar, to tana ƙarƙashinsu, inda za ta mutu su za su ci gadonta. Wala'i yana ga wanda shi ya yanta, ke kika yanta ta da kuɗinki, saboda ka su je su sharɗanta, duk sharaɗi da za su sa sharaɗi ne wanda yake batil, ya yi ci karo da shari'a, ba zai yi baya da itibari. To ƙissar yanta ta, ƙissar yanta Barira ta kasance ne shekara ta takwas bayan fatho Makka. Saboda a ciki a cikin kissar akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ammansa Abbas yake cewa ammansa Abbas yake cewa yanzu baka mamaki Abbas baka mamakin yadda Bugis shine mijin Barira yake tsananin santa dan lokacin yana binta kwararo kwararo yana kuka saboda bayan an kanta ta to tana da dama ko ta zabi zama da shi da shi bawa ne shi Bugis mijinta ko ta zabi zama da shi ko kuma ta zabi kanta auren su ya kare saboda haka sai ta ce ita kanta za ta zaba annabi ya ba ta shawara ce ta tausaya masa sai ya rasulullahi shawara kake ba ni ko ubarni zalla ce a shawara ce sace to ni na zabi kaina ba ta zauna da bawa ba to ta zauna da bawa duk ƴaƴan da ta haifa bayi ne saboda haka sai ta zabi kanta to shi kuma haka ya dinga binta kwaroro kwaroro yana kuka yana kama kafa dan Allah ta dawo gare shi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa Abbas baka mamakin irin yadda yake son ta kuwa annabi yana tausaya masa to zuwan sunan Abbas shi ya nuna mana cewa kissar ta faru bayan dan Al-Abbas bai yi hijira zuwa Madina ba sai bayan shekara ta biyar sai bayan fatu Makka a lokacin da ya yi hijira zuwa Madina to zuwan sunansa a cikin kissar Barida ya nuna cewa an yanta ta bayan shekara ta takwas to shi yasa wasu sai suka dauka cewa an batan Barira a cikin kissar wannan tunda wannan shekara ta biyar ake cewa ko ta shida an batan Barira a nan kike ganin kamar kuskure ne Ibn al-Qayyim yana daga cikin wanda yake zaton kuskure ne to ba kuskure bane dan tana yiwa kamar yadda Taqiyuddin as-Sufi yake fada tana zuwa gidan Nana Aisha tana dan tiya ta aikata aikace saboda haka ba wai lalle cewa bata san Nana Aisha ba sai bayan ta yanta ta ai dan ma suna da wannan alakan da yazo yasa ya zo tana neman a taimaka mata da kudin fansa saboda haka sai sayyidina Ali ya ce a tambaye ta inda ita tana tare da Nana Aisha kullun a gurin ta take a tambaye ta ta ga wani abu tare da ita wanda ba sai yadda ba za ta faɗi gaskiya sai manzo Allah ya ce ai Barira har ra'aiti min shay'in yarimuki min Aisha shin kin ga wani abin da yasa miki kokonto game da Aisha yake tambayar ta qalat lahu Barira sai Barira ta ce wallazi ba'athaka bil haqq na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu alaiha amran qattu aghmisuhu alaiha akthar min annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu an ajiri ahliha fata'ti dajinu fata'kulu tace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wani abu da na gani tattare da ita wanda zan aibanta shi zan ce bai yi ba sai kawai kasance wata yarinya ce karama kamar yadda muka ce shekarunta lokacin ba sun sha uku ba yarinya ce karama takan ɗauki ƙulli na abincin da za a dafa a gida ta ajiye ta je ta kama bacci har dabba ta zo ta cinye ƙullin sai wannan shi ne na sani irin abin nan na sakacin yara saboda ka ga ƙulli ya kamata kula da shi ta ajiye shi inda ya dace sai ta ajiye shi sai ta ji ta kama bacci sai akwai ya koro rago ko tinkiya su cinye ta ce to wannan shi ne kawai na sani ya Rasulullah ka ga kenan yarinya ce wacce take bari'a ba wani abu a ranta na shashanci ko na sharholiya fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta ce baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan shaida daga wajen waɗanda suka santa kowa ya faɗi alkhairinta kuma shi ma daman ko da ɗai bai taɓa tuhumarta ba a zuciyarsa bai taɓa zarginta a zuciyarsa ba sai ya zo masallaci ya zo ya hau minbari fasta'azara min Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ya nemi a kawo masa ƙarshen wato hanzari game da Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shugaban munafukai Allah ya ce yana kan minbari ya ce ya ma'ashara al-muslimin man ya'ziru ni min rajulin qad balaga adahu fi ahli baiti wai zai kawo min ƙarshen hanzari na mutumin da cutarwarsa ta zo har yanzu hatta gidana cikin iyalina cutarwarsa ba ta tsaya a kaina ba yanzu ta zo har cikin iyalina, waye zai yanke min hanzari daga wannan mutum? Fa wallahi ba alimtu ala ahli illa khairan, zalla ce wallahi ban san wani abu tare da iyalina ba sai alheri, ban san wani abu ba tare da iyalina sai alheri. Wanda shaida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su gaba daya. Sauraka kaga babu wani abu na zargi ko kadan a cikin zuciyarsa, amma an cika gari da labari. Sauraka ya ce waye zai yanke min hanzari daga mutumin nan wanda cutarwarsa bata tsaya a kaina ba, bata tsaya kan addinin da nazo da shi ba, har sai ta dangana zuwa ga iyalina. Faqama Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, sai Sa'd ibn Mu'adh wanda shi ne sayyidul Aws, shi kabilu manyan kabilu guda biyu ne a Madina, wanda annabi ya zo ya tarar da al-Aws da al-Khazraj, kuma annabi ya zo ya same su ba sa gabi ciji shekara da shekaru suna fada yaƙe-yaƙe ne a tsakaninsu. Zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya haɗa tsakaninsu, fa allafa baina qulubihim, suka zama ƴan uwan juna. Wannan faɗace-faɗacen ya zo ƙarshe. To akwai Sa'd ibn Mu'adh da shi ne sayyidul Aws, shi ne shugaban ƙabilar Aws. Kama sai ya tashi ya ce, ya Rasulallah, ana azurka minhu ya Rasulallah, zan kawo maka ƙarshen hanzarinsa, zan kawo maka ƙarshen hanzarinsa ya Rasulallah. In kana min al-Aws darabna unuqahu, in daga cikin ƙabilar mu yake Aws, za mu sare masa kansa. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj, in kuma daga cikin ƴan uwan mu Khazraj ne, amartana fa fa'alna amraka, to ka ba mu umarni kawai kaga aiki da cikawa. Yana faɗar haka sai shugaban Khazraj ya tashi, wato sai wannan habiyya, habiyatul jahiliya, sai ta motsa. Da daman Larabawa yadda suke ji da ƙabilanci ba ƙanƙanin abu ba ne, har yanzu kuma taɓa ƙabila ba ƙaramin abu ba ne a gurin Balarabe, taɓa ƙabilarsa. Saboda haka sai Sa'd ibn Ubada shi ma sai ya miƙe, sai ya ce kazabta la'amrullahi la taqtulu, ƙarya kake wallahi, baka isa ka kashe shi ba. Wala taqdiru ala qatlihi, ba ka da ikon ma kashe shi. Wato yana ganin in ma wani laifi ne, kai ba kai ne za ka yi masa hukuncin ba, kuma annabi ba zai bar hukuncin a hannunka ba, sai dai mu da muke ƴan uwansa mu za mu yi hukuncin, amma ba kai ba. Tuna al'amura suka nemi su rikice, hayaniya ta nemi ta tashi, kun ga duk tasirin aikin munafukai. A lokacin Usayd ibn Hudayr shi ma ya tashi ya ce wallahi sai mun kashe shi, shi kuma ɗan Ausu ne shi ma, ce wallahi sai mun kashe shi, ce wallahi ba za ku kashe shi, wallahi sai mun kashe shi, kai munafiki ne. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki, ya yi ta ƙoƙarin kwantar musu da hankali, yana cewa su yi shiru su bi a hankali, har dai aka samu su kai shiru. Kuma za mu yi shiru a nan insha Allah sai zuwa gobe, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi daidai na kuskure kuma Ubangiji ya fahimta mana. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.